النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بابلي في كمرية دمالمي في فرام cin addinin musulunci bayan kaiwa kowa da kowa sallama sannan ka ware manyan da suke da kima da daraja sama da ta sauran al'umma kai mu sallama ta su da haka duk wanda yake haice bulna mai sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asalin wannan lecture mu biye kamata a ce mun yi ta da ni da dan uwana kuma abokina kunci amini mallan tsaron da ranar juma'a muna tare da shi a biki mun yi lecture to wani bawan Allah da yake yin tafsiri da a gidansa sai gaice shi bude wani guri wannan dalilin yasa ba zai samu damar zuwa ba to amma akwai ka'ida ta larabci da suke cewa wai ma la yudraku kulluhu la yudraku jullu wai duk abin da ba za ka iya samu gaba ɗaya ba to kar ka bar shi gaba ɗaya. Misali yanzu idan ka je kasuwa don ka samu 10,000 idan ka samu 4,000 ko 5,000 ko 6,000 kar ka ce kai 10 ka zo nema ba za ka karɓi 4,000 ba sai ka karɓi 4,000 ka sa a aljihu yanzu ka dawo 10 a 6,000 kake nema ba wai 10 ba. Allah ta'ala ya sa mu dace. Wannan topic ɗin amin uzuri guda biyu a cikinsa. Uzuri na farko kun ga mai gabatarwa ma da ya zo ta yi barista ka gani ba malami ba ne lauya ne kila ka ce mun dan boko da haka abinda za ka ji daga gare ni ka ɗauka cewa ba malami ba ne yake baka dan boko ne yake baka shi yasa duk ɗan ƙoƙarin da na ce ga kaya ba amma in kuka min kallon manyan malamai la'alla kila abinda zan baka bai ishe ka ba sai ya zanto cewa ban ga ƙoƙari na ba ko ba haka ba. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sana'a ilaikum ma'rufan fakafiruhu. Wannan topic abu na biyu uzuri na biyu da za a mun tun daga ran da aka ce zan yi lecture zuwa yau ban ɗauki wani littafi ko wata takarda Allah shi ne shaida na karanta don na zo ne wannan lecture ba da haka yanzu muna zuwa gurin da za mu yi breakfast na ce a bani paper da biro na ɗan rubuta headings da zan yi magana a kansu to idan kun ji na faɗa abin da yake daidai to wannan dace ne daga Allah amma in kun ji na yi abin da ba daidai ba to na gabatar da uzurina na takaituwar ilimi da kuma takaituwar yin nazari don ba mawdu'in haƙƙinsa da haka aka karba da hakuri Allah ta'ala ya samu dace. Wannan topic yana da matukar muhimmanci topic da yake magana akan matasa da kuma fitintunin zamani ko fitintunin rayuwa. Akwai fitintunu da yawa da suke samun matasa. Matasa da suke ganin su ne kashin bayan al'umma. Duk al'ummar da matasansa suka lalace to wannan al'ummar ta lalace ga baki ɗayanta. Wannan yasa za ka ga jullun sahabbai za ka iya cewa 80% na sahabbai matasa ne. Hatta Abubakar da Umar da kaji ana faɗa sun musulunta ne a lokacin da suna matasa. Wani na tafi yake musulunta wani na tafi ko wani abu makamancin haka kaga matasa ne balle ka ɗauko irin su Abdullahi dan Umar irin su Jabir ibn Abdullah balle ka ɗauko irin su Abdullahi dan Abbas ibn Umar ibn Amr ibn al-As za ga duk wannan yara ne ma daga baya suka zo suka zama matasa kuma in ka zo kana karanta hadisi a kowane irin littafi su ne za su zama umdarka kuma su ne za su zama dogararka. To don haka mu gane za mu yi magana a kan abu biyu. Abu na farko shi ne fitina. Imam Ahmad ibn Hanbal da yana fassara wata ayat cikin suratul nur falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim wanda take saba annabi sallallahu alaihi wasallam su kiyaye dan ka fitina ta same su a rayuwar duniya. Imam Ahmad yake fitina shine wani abu ya zo ya raba ka da addininka, ma'ana duk wani musiba ko wani bala'i da zai zo ya raba ka da addinin ka wannan shine musiba. To kuma ita musiba tana daukan nau'i na abinda zai cutar da kai a jikinka ko a rayuwa ko wani makamancin wannan. Abnabi shine matasa. Wani raga 99.9 na gudun mutanen da suke gudun dukansu matasa ne. Hatta in kan tebul din nan kadan ne wanda ba matasa ba. Kila in ka tara mutum daya ko biyu in ka damu gaba daya dukkanmu matasa ne. To daga shekara ne dan adam yake zama matashi. Mu sani duk wanda Allah madaukin sarki ya halitta yana halitta sa ne bai da komai bai san komai ba. Allah ya faɗa cikin suratul Nahl yace wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Allah ne ya fitar da ku daga cikin mahaifanku ba ku san komai ba. Allah ya sa muku ji, ya sa muku gani, ya sa muku zuciyar da za ku fahimta don ku zama masu godiya ga Allah. Daga lokacin da aka haifi dan Adam, daga lokacin da aka halicci dan Adam, malamai suka ce har ya kai shekara 15 yana matsayin yaro. Yana matsayin yaro daga shekara 15 kuma zuwa 40 ko 45 ko 50. To anan ne matashi yake a matsayin me? Yake a matsayin matashi. Shi yasa suka ce marhala guda hudu. Akwai at-tufula, akwai marhalatu at-tufula. Wannan shine daga lokacin da aka haifi yaro zuwa shekara 15. Sannan suka ce akwai marhalatu shababa, shine daga lokacin da yaro yake shekara 15 zuwa 40 ko da 5, wasu ma suka ce 50. Sannan akwai marhalatul kuhula, ita kuma tana fara daga 40 ne zuwa 50 ita ma. Sannan kuma akwai marhalatu shaykhuka, wanda shine daga 50 abin da ya baya mutum ya zama dattijo ya zama tsoho. To wannan marhalar ta samartaka to tana da damuwa, domin Allah tabaraka wa ta'ala ta harshen Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da ya zo cikin Sunan Tirmidhi, wanda malaman hadisi suka ce hadisi ne hasan, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lan tazula qadama 'abdin 'inda rabbihi yawm al-qiyamati hatta yus'ala an khamsin an 'umrihi fima afnahu wa an shababihi fima ablahu وأن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وأن علمه ماذا عمل به. ذا تنبيهك رايوك دا كي غبا ديا ذا تنبيهك ذا تنبيهك مي كي أتين ونر رايوك كاي شكرا 30 40 50 60 داري كوما داري دا 50 ني تو الله ذي تسيك بلاك تفعل الجنة بسيكا إيا باد أنسا كو بلاك إيا أنسا ونن تنبير بسي إن كاي أبن دي داتي أتين رايوكا. Tambaya ta biyu da Allah zai ma shine wa an shababihi fima ablahu, lokacin da ka zama saurayi matashi daga lokacin da ka balaga zuwa lokacin da ka tsufa, wannan dan takin na wannan shekarun za a tambaye ka, ke ma kuma za a tambaye ki. Wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqa, dukiya tana amsa tambaya guda biyu. Duk kudin da ka san ka kashe ina ka je ka samu shi, ina ka samu wannan kudin, zaki bayani, za ka yi bayanin inda ka samu duk kuɗin da ka kashe, wani ma ka manta da shi. Sannan kuma za a tambaye ka ina ka je ka kashe shi, sai Allah ya ma wannan tambayar. Tambaya ta huɗu da Allah madaukakin sarki zai ma shine ilimin da Allah ya baka mai ka aikata da shi. So da yawa idan an ce za a tambaye mutum ilimi, sai ɗauka wa ilimin addini ake nufi kawai. Da ilimin boko da ilimin addini, duka ilimin addini ne. Bambancin su kawai wannan ilimi ne na sana'a, wannan kuma ilimi ne na da za a yi sallah, a yi azumi, a yi zakka, a yi duk waɗansu abubuwa na ibada. Amma dukansu an yi ilimi ne, baka musun su. Baka musun kowane irin ilimi. Wani zai ce ma ai ba a nufin ilimin addini, a ilimin boko. Bari ma misali da abin da na ɗan karanta. Akwai abubuwa da yawa ilimin boko kuma a addini ne. Yanzu idan ka je ka ɗauko Galois a bayana Universal Declaration, ka ɗauko African Charter of Human Rights, ka ɗauko provision da suke cikin chapter 4 na 1999 Constitution, suna magana akan fundamental rights. To duka wannan fundamental rights ɗin za a ga shari'ar musulunci ta zo da don ta kula da su. Kuma inda za a kalla za a gane to wannan da ya gani a cikin musulunci aka ɗauko shi. Domin Universal Declaration yaushe aka yi shi 1948. African Charter of Human Rights. Adoption da aka yi 1981. Amma wannan rights ɗin gaba ɗayansu ka tuna sun fara ne tun zamanin annabawan farko har zuwa shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har zuwa yanzu. Da za ka li fundamental rights ka zage su ka ce wanda ya yi su ma kaza kaza to da Allah kake. Daga Allah shi ya kawo right to life. Section 33. Right to life. Kowa yana da dama ya rayu. Section 38. Ya kawo right na addini. La ikraha fi din. Kowa yana da dama ya addinin da ya ga dama. To abin da nake so yasa na dan yi tsaya a nan gurin shi ne don mu fahimci cewa da yawa daga cikin ilimin da muke gani na zamani shi ma ilimin addini ne kuma Allah zai kitse kai tambaye ka akan shi. Me mahalli shahidi a cikin wannan hadisin? Shine samartakarka ko samartakarki to Allah zai tambaye ki daga lokacin da kika zama baliga har kika tsufa daga lokacin da ka zama baligi kuma har ka tsufa dan haka za ka dan adam yana rayuwa ne akan marhala ko kuma akan yanayi guda uku dan ya ce Allahu alladhi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa shayba. Allah ya halice ka a cikin rauni shine lokacin da kika fito ko ka fito daga cikin mahaifiyarka. Daga nan za ka yi ƙarfi ka zama saurayi. Daga nan kuma za ka ƙara yin rauni ka zama tsoho. Allah ne ke halittar abin da ya ga dama. To don haka yana da kyau mu fahimci cewa samartaka ko ƴan matanci wani yanayi ne a cikin rayuwa wanda a nan ake gina kai a nan ake ruguza kai. A nan za ki gina kanki a matsayin macen kwarai, a nan za ki gina kanka a matsayin namijin kwarai. Shi yasa za ka ko Qur'ani ka duba duk mutanen da suke wa addini hidima mafi yawan su za ka ga matata ne. Kalli Ashabul Kahfi, Allah ya ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wasu samari ne matasa da suka yi imani da Ubangijin sai Ubangiji ya ƙara musu shiriya. Ashe mumini yana yin ado da me? Da imani. Mumini yana yin ado da me? Da tsoron Allah. Duk matashin kwarai yana alfahari da shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala. Kai kalla Annabi Ibrahim, ai mun san shahararriyar kisar Annabi Ibrahim, wanda Annabi Ibrahim ya zo ya samu gumakan nan biyu ya karya su ya dauki gatarin ya sa shi akan babbansu. Da suka zo suka gani sai suka ce mun fa'ala hada bi alihatina innahu lamin adh-dhalimin. Duk wanda yawa ababan bautan mu wannan to adh-dhalimin ne. Me suka ce? Qalu sami'na fatan bisa sami'na shaykhan ba qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim. Mun ji wani saurayi matashi yana aibata wannan gumakan namu sunansa wa sunansa ibrahim. Sai ka ce fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Kawo a kawo shi nan a titsiye shi a tambaye shi. Sai ka tambaye shi ce bal fa'alahu kabiruhum hada fas'aluhum in kanu yantiqun. Wannan babban da ya rataye gatarin shine ya sassare su ku tambaye su suna magana nan ma wani message yake aika musu na cewa ya za ku ringa bautawa abin da baya ji baya gani baya kaza. Amma dai abin da nake so mu gane shine waye ya wannan aikin? Shine matashi ne Annabi Ibrahim. Annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi annabta yana mai yana shekara 40 matashi ne. Shi ta za ka ga da yawa daga cikin annabawa ko ka ga annabi wato wanda ya zama matashi ko ka zama yaro. Yanzu ka ɗauko annabi Yahya. Annabi Yahya ai yaro ne. Allah ya ce ya Yahya khudh alkitaba bi quwwa wa atainahu alhukma sabiya. An ba shi annabta tun yana yaro. Ka ɗauko annabi Isa. Lokacin da Maryam ta taho da annabi Isa, ai tun tare da sun ce ma kana abukim ra'sawin wa ma kanat ummuki bagiya. Babanki ba mutumin banza ba ne, mahaifiyarki ba mazinaciya ba ce, ya za mu ganki da ɗako ba miji? Dama an gaya mata cewa in an tambaye ta kace magana sai inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma insiya. Kaga da ƙarshe abinda da ka tambaye ta cewa mahaifinki ba mutumin banza ba, mahaifiyarki ba mazinaciya ba, ke me yasa kika je kika zo mana da ɗa ba miji? Da kawai fa asharat ilayhi sai ta nuna yaran. Da ta nuna musu yaran suka ce kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya, ya za a yi magana da wanda yake cikin tsimman haihuwa yaro. To saboda an bashi annabta, an bashi damar yayi wa'azi, kawai sai fara magana a ranar da aka haife shi. Yace inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bi salati wa zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran. Shakiya ko asiya? Ko da ba shakiya ko asiya? Shakiya. To dan haka dai yace ni bawan Allah ne, Allah ya bani littafi, ya bani kaza, kaga ba da za a baka littafi kai ba annabi bane. To shi sai an ka duba daga yarinta zuwa samartaka ake gina rayuwa. Shi isa bani manta muna makaranta allo, wani kakan mu yake giya mana, yace duk inda ga tsohuwar banza to da kan yarinyar banza ce, duk inda ga tsohon banza da kan yaran banza ne, amma duk wanda ya taso cikin nagarta da yin abin da ya dace, to Allah ba zai tozartar da rayuwarsa ba a lokacin da yake bukatar ta. Magane cewa lalle kamari wato suna da matukar mahimmanci a cikin wannan al'umma, kuma kamar yadda na faɗa shine kowace al'umma tana gina rayuwarta ne da ci gabanta da mustaqbal ɗinta da matata. Bari mu misali, ka ɗauki amfanar rayuwa, zaka iya samu mutane biyu wanda suke da shekara 35 zuwa 40, zaka ga wannan kila yayi degree a wani fage na karatun zamani, za a iya samun ɗan shekara 40 wanda yake da digiri, alal aqalli yana da digiri, sannan kila ya haddace Qur'ani, kila yayi karatun addini, kila ya ma samu sana'a, bayan sana'a kila yayi aure ma yana da ƴaƴa. Kasan kana kallon wannan kasan rayuwar sai albarka. Daidai lokacin da aka iya samun wani ɗan shekara 40 ɗin, ko secondary school bai gama ba, ko daga alamtar kaifa zuwa minal jannati wan nas bai iya ba, ya tsaya shaye-shaye da shirme a rayuwa, ba za ma a yadda a bashi aure ba dan bai da sana'a ko bai da hankali, sannan bai da ƴaƴa kuma shekararsa 40, wannan bai kimna ma wannan ya amfani samartakarsa da shekarunsa, wannan ya tozartar da samartakarsa da shekarunsa, shi yasa ya zama lalatacce. To me wannan ke kira? Wannan kira ne gare ku gaba daya na cewa kowanne daga cikin ku ya duba rayuwar shi. Ka sani ba ka zo duniya bane dan kai abin da kaga dama. Allah ya gaya mana cikin suratul Dariyat, yace ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwar razzaqu dhul quwwatil matin. Allah yake ba dan komai na halitta mutun da aljanni ba sai dan saboda ta mu, bana neman wani arziki a gare su, bana neman su ciyar da ni, saboda ni ma wadace ne. Lalle Allah shine mai azurtawa. To Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya ma wannan, yace ya halitta ka ne dan bauta. Kuma wani abu da zai baka mamaki shine ka kalli littafin sa, tunda Allah yake halitta bai taba halitta da yake kauna irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin idan Allah tabaraka wa ta'ala zai aiko annabi, sai ya gaya mai cewa akwai annabin karshen zamani da zai zo. In ya zo ka tashi daga babban annabi, ka zama annabi amma mabiyin annabi. Ana gano wannan ko a Najeriya, sai a sa babban minista, sai a sa karami. To kana nan a matsayinka na annabi, amma in wannan annabin ya zo ka zama mabiyinsa, abu na farko kenan. Abu na biyu kuma, littafin da muka baka At-Taura ce ko Injila ko Zabura, ta daina aiki da littafin wannan annabin za ka yi aiki. Shi ta ka ce annabi Isa zai dawo. Idan annabi Isa ya dawo zai aiki, ai aiki ya zo zamanin annabi salama, dole da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi aiki, saboda shi shari'ar ta zama abrogated, an shafe ta, an shafe ta. To haka Allah yake gaya kowane annabi, annabi na dan gata zai zo, dole ne ka bi shi, dole kai kaza. Wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum atukuminun lahu wa tansurunna. Sai ce qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum in kanu aqranna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin. Sai an yi wannan alƙawarin da kowane irin annabi, la tu'minun bihi wa la tansurunna, za ku yi imani da shi, za ku taimake shi, haka yake ga annabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To duk da wannan kima ta annabi sallallahu alaihi wasallam, ka gane saboda Allah yana mutunta annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah yana iya kiran kowane annabi da sunansa, yace ya Nuhu, yace ya Musa inni safaituka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami, ya Adamu kun anta wa zawjuka al-janna ya Ibrahim duk Allah na kiran annaba da wannan amma in Allah bai kira manzon sallama baya kiran sa da sunansa ka kaf qur'ani ba inda ya taba kiran annabi sallama da sunansa sai harfin nida ya kira annabi to qur'ani ba wannan sai dai ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr ya ayyuhan nabiy hasbuka Allah wa man ittaba'aka min almu'minin ya ayyuhan nabiy ittaqilla يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك يا ايها النبي اذا طلقتم النساء اما تاره ده wannan gata da yake da shi in kaga Allah ya fada annabi alqur'ani da sunan labari yake bayarwa amma ba kira bane misali ayya ce amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa alhaq min rabbihim yati wa ma muhammadin illa rasulun kan khalad min qablihi ar-rusul yati ma kana muhammadun aba ahd min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin yati wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismihi ahmad kaga wannan din labari yake bayarwa amma in dai zai kira shi sai dai da mai alkunya yace mai annabi ko ar-rasul muna gane ha amma tare da wannan sai yace matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen sa bawan sa ne wanda yake bautata masa dan ka gane kai din ba komai bane wanda yafi kowa kima yafi kowa daraja Allah yake bawa ne shi a gurin sa to ya ni ko kai tun daga bakar Allah yake maimaita wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja tabarakalladhi nazzala alfurqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira fa awha ila 'abdihi ma awha wa annahu lamma qama 'abdullah kaga duk wannan bawa yake kiran sa to kenan duk wanda Allah ya halitta mai zai masa bauta to a matsayin ku na matasa ɗan uwana wanda mun san cewa ba wai ina razanar da ku ba duk wanda gani a cikin wannan dole ka rasa mutu wannan dole ne duk wanda gani yana magana yanzu to wata rana za ka neme shi ka rasa wani ce lokanatid duniya tadumu li wahidin la kana rasulullahi hayyan mukhallada wai da a ce akwai wanda zai dawoma a duniya to kuma da manzala sallama shine zai dawoma amma dan kowa ya gane zai mutu annabi sallama a cikin alqur'ani kin yana rayi Allah yake ce mai zaka mutu innaka mayyitun wa innahum mayyitun wama ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mita fahumul khalidun Allah yana ce mai zai mutu zai mutu kaga ashe mu ne muka fitan cancan mu mutu to shi kuma Allah baya tankani in ka mutu man amila salihan fa li nafsi fa man ata'a fa 'alayha duk wanda ya aiki na gari zai amfana da kansa da wannan Allah zai mu'amalace kai saka a gidan aljanna in kai mummuna da wannan Allah zai je saka a wutar jahannama to kaga abin da ya kamata mu cinye zu tunda sauran rayuwar mu tunda sauran kuruciyar mu mu kan mu fada mu dawo kan hanya ta daidai mu tsaya akan abin da zai amfana da mu a rayuwar mu wani yace mana albaqa'a taqallubu shams wa ghurubaha min haythu la tamsi wai abin da yana kowa ya dawo ma a wannan duniya shine rana ta fito ta gabas ta fadi ta yamma yana nufin wata rana in ta fadi ta gabas kafin ta fadi ta yamma an kai ki ko an kai ka lahira wata rana in ta fadi ta yamma kafin ta saki fitowa ta gabas an kai ka ko an kai ki lahira wani ma yace yasurru almar'u ma dhahaba al-layali wa kana dhahabuhunna lahu dhahaba yace dan adam sai ringa murna wai an yi dare gari ya waye ya kasa gane cewa duk lokacin da aka yi kwana daya ya yi tafi zuwa kabarin sa rige sauran kwana 1000 ka mutu ana yin kwana daya sauran 999 kuma Allah baya gaggawa Allah baya gaggawa in zaka shekara 100 Allah zai bi ka sai ka cinye shekara 100 sannan ya kama ka kuma a saka a kabari ba yadda zaka yi to kaga abin da ya kamata ko ne daga ciki yayi ka gane duniya ba gurin sharhuriya bane duniya ba gurin da zaka zo kai abin da kaga dama bane a duniya zaka bautata ma Allah ne shi sa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin littafin al-Ubudiyya sai yake fassara mana menene bautata wa Allah tunda Allah ya ce dan bauta ya halice mu sai yace al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batina bauta suna ne da ya tattaro duk wani abu da Allah yake so ya yi da shi ashe ba za ka rayu ba sai akan abin da Allah yake so kuma Allah ya yi da shi wannan abin magana ne ko kuma aiki ne a fili ake yin sa ko a koyi ake to wannan shine bauta rayuwarki a cikin makaranta bauta Allah ne sai kin kiyaye dukkan dokokin Allah ha kai ma rayuwarka a cikin makaranta sai ka kiyaye dokokin Allah. Dan randa mala'ika zai zo doranka babu shawara. Babu shawara. Sai muna magana da wani babban mutum a Kano. Sai yake ba mu labarin yadda kanin Dangote ya rasu. Yana kan gadansa zai rasu. Dangote ya zo zai fita. Sai likitan ya ce mai ka tsaya domin yanzu haka wannan motsin da yake mutuwa yake. Mutumin ya ce mana Dangote sai ga mai yace da a ce ana tiyar da kuɗi. Yace da ko nawa ne sai ya sai ran wannan bawan Allah bai rasu ba. Yace sai dai ran da aka zo zaran ran karana ko ba wani dabara. Yace yana kallo ran kanin sai yana fita har ya je ƙarshe. Ka gane ba wanda zai yi ma komai. Kuma yanzu kake marhalar da zaka gyara rayuwarka. Yanzu ne kike a marhalar da zaki gyara rayuwarki. Da haka abin da ya kamata shine mu zama akan tunani mai kyau da hankali da basira mai kyau. Wannan rayuwa ta samartaka da Allah ya ce ana gina ta ne akan imani da jin tsoron Allah. To shedan ya gano cewa ba mutanen da zai lalata al'umma ta lalace irin ku matasa. Kuma kan mu mace shedan ya faɗi magana da gaske ne. Da za ka karanta suratul Baqara ko suratul A'raf ko suratul Hijr ko suratul Saffat ko suratul Yaqin idan sai dai As-Saffat da za ka karanta za ga inda shedan yayi mana mugun tanabi. Misali cikin suratul A'raf dewa Allah da ga Allah cewa ya bashi Allah yake ya bashi yake sai ya batar da mu da yake zai zauna mana akan tafarki madaidaici ya hana kowa bin Allah. Sannan sai ga Allah ta magana thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Yace zan zo musu ta dama in hana su bika, in zo musu ta hagu, in zo musu ta gaba, in zo ta baya. Yace Allah da yawan su ba za ka same suna gode ma ta hanyar kadai taka da bauta ta ma ba. Shi sa duk wani matashin ya taso sai ya ringa ganin shi wani tattiri ne. Ba wani tattiri. Yau idan Allah ya ga dama sai zare final coaching ka. Ka daina motsi komai a nan za ka yi kashi fitsari abinci duk abu ne za ka ringa ci. Yau Allah ya ga dama sai ma wani abin da za ka sha mamaki. Wata rana a Saudiya kullum ko damuwa na shiga wannan abin nake tunawa na ga wani bawan Allah bai da hannu guda biyu iya nan. Bai da kafafu guda biyu iya nan. Sannan makaho ne wallahi al'azim da ido na da gaishi. Kuma abin da ya bani mamaki shine sadaka ake bashi amma duk lokacin sallah sai masu jagorancin sun kawo shi ya shiga cikin harami an yi sallah tare da shi. Ta yaya sai dai a zuciya. Amma kai kalli ni'imar da Allah ya ba kafafunka biyu, hannayenka biyu, idanunka biyu, kana da kwallo da zaka dauki karatu, bayan kwallo kuma Allah ya baka opportunity ta yadda kake da wanda zai dauki responsibility ka zo kai karatu. Amma baka da wanda zai dauki responsibility ka kai karatu kai Allah ya baka dabarar da zaka yi kudu da arewa gabas da yamma ka san yadda zaka yi ka wannan karatu naka. Wannan ba karamin ni'ima bane. Kuma Allah zai tambaye ka wannan ni'imar. Wata rana cikin hadisin Bukhari da Muslim Abubakar da Umar suka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa yunwa suke. A lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana jin yunwa. Amma sai ya ce mu je gidan Abu Haitham. Da suka je gidan Abu Haitham bayan ya je ko ɗebo ruwa ko wani abu makamancin haka. Bayan ya dawo aka sa aka yi musu abinci, aka yanka dabba, aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar abinci. Bayan sun gama cin wannan abincin, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Abubakar da Umar, to ku sani wannan abincin da kuka ci sai Allah ya tsiye ku ranar alkiyama ya tambaye ku. Thumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im. To yanzu kai ni'ima ne ba Allah ya ba. Baka san cewa mutanen da suka kasa samun dama zuwa su karatu irin naka sun fi adadin wanda suka yi yawa ba. Amma Allah ya zabe kai baka. Baka tunanin cewa ko baka tunanin akwai ran da Allah zai tsiye ki ya tambaye ki wannan rayuwar. Allah ta'ala ya shiri da mu. Iya daga cikin fitina da yake damun matasa shine fitinar addini. Fitinar addini. Saboda me? An samu tact da ideology daban-daban. Wannan yayi nan, wannan yayi nan, wannan yayi nan. Wannan dan kaza ne, wannan dan kaza ne, wannan dan kaza ne. to wani yarkin fitinar matasa sai ga matashi ya je ya dauko wata aqida wata aqidar ba inda za ta ke shi kuma suwaye suka yada shine makiya addini sune asali suka yada dan su fitin matasa matasa su lalace dan haka dole matashi ya tsaya ya fahimci addini na gaskiya to sai ake gane addinin gaskiya addinin gaskiya ana gane shi ne a cikin alqur'ani domin qur'ani shine littafin da Allah ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace mata alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid allahi ko allahul ladhi lahuma fi samawati wa ma fil ard Allah yace ya ma a cikin Allah wannan littafi ne na baka amma me yasa na baka wannan littafin ba wai kawai dan mutane sun ga karanta suna jin suna karanta qur'ani ba kawai a litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur dan ka fitar da mutane daga cikin duffai me wannan yake ishara zuwa gare shi ne za a samu fahimtoci daban-daban wanda ba na gaskiya ba dukkan sun kada sunus me adh-dhulumat ka kawo cikin an-nur shine mutunci to ashe maddar na farko na fahimtar addini shine alqur'ani kuma qur'anin nan babu abin da ba daidai ba a cikin alqur'ani duk abin da gani a qur'ani daidai ne watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla shi wannan qur'anin la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid kariya ba ta zo qur'ani ta gaba ko ta baya saukakken littafi ne da gurin Allah to shi wannan alqur'anin wanda aka ba shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya ba shi ya ga mai a cikin suratul nahl yace wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun saukan ma da alqur'ani dan kai mutane bayani ashe bayanin da ke fassara alqur'ani shine bayanin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna gane ha saboda manzon Allah sallama shi ya kowa fahimta alqur'ani kuma shi baya kuskure manzon Allah sallama baya ƙarya baya san zuciya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha shi ta inganta cikin hadisin da yake musnad na Imam Ahmad watrana Abdullahi dan kuskure shawar ka tare shi kafin yana rubuta hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Abdul Dan'ad suka ce ya kai duk abin da mutumin nan naka ya faɗa sai ka rubuta ai wata ran zai faɗi daidai wata ran ba daidai ba Abdullahi dan Abdul Dan'ad zai ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da Qurayshawa suka gaya mu manzo Allah ya gaya mai wata kaida yace uktub ma yakhruju min fihi fa innahu la yakhruju min fihi illa al-haq manzo Allah yace ka rubuta duk abin da kaji ya fito daga bakina janni ba abin da ke fita daga bakina sai mai sai gaskiya kasan ku ba wanda yake zuwa yace shi ma ba abin da ke fita daga bakin sa sai gaskiya to ashe qur'anin zaka fahimce shi ne yadda wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fahimta mun gane nan to mataki na uku shine ashe annabi sallallahu alaihi wasallam yana da dalibai annabi sallallahu alaihi wasallam yana da daliban da ya rena kasan dukkan dalibin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rena ba daidai yake da kowane irin dalibi ba domin shi dalibansa tun suna duniya Allah madaukakin sarki ya ce yan aljanna ne ba dan ba magana nake akan sahabbai ba da na ga muku na ce gaba ɗaya qur'ani tun daga baqara hannati khalidina fiha abada 11 gaba ɗaya duk haddin ka baka kawo ta 12 ba inda yanda aka ce khalidina fiha a ƙara da abada 11 ne guda 11 ne muna gane ha guda takwas daga ciki tana magana ne akan sahabbai za su dawoma aljanna ban yi laifi ba na ce akwai guda biyu a cikin suratul nisa akwai guda ɗaya a cikin suratul ma'ida akwai guda biyu a cikin suratul tauba sannan akwai guda ɗaya a cikin suratul taghabun akwai guda ɗaya a cikin suratul talaq akwai guda ɗaya a cikin lam yakunil ladina kafaru min ahli alkitab wannan guda takwas gaba ɗaya suna magana ne akan sahabbai ɗan aljanna ne cikon guda ukun kuma suna magana ne akan kafirai ɗaya na cikin suratul nisa ɗaya tana cikin suratul ahzab muna gane ba ɗaya kuma tana cikin suratul jinni ka je ka duba su 11 ne dan haka waɗannan sahabban yan aljanna dalibai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ya karanta qur'ani kasan sun fi kowa fahimta addini shi yasa malamai suka ce da qur'anin da hadisin ba za ka fahimce shi ba sai inda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai suka fahimta dan Allah ya ce wa man yushaqiqir rasula من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساء المسيرا duk wanda ya saba annabi sallama bayan shiriya ta zo masa ya ba hanyar da ba ita mu'miniska ba malamin suka ce mu'mini anan sune sahabbai in zaka fahimci qur'ani da hadisi sai yadda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka fahimta to da gani wannan wallahi da mun raba kanmu da sunnar addini amma yanzu abin da zai baka mamaki yaron da ba zai iya jumla mufida ta larabci goma ba ba zai iya fassara ma littafin al-akhdari ba ba zai iya karanta ma arba'un an-nawawiyya ba sai bude page a Facebook yana zagin malamai dan ya lalata addini kai fitinar addini ta ta za ki samu da ya zagi Abubakar da Umar da Uthman ya zagi Anas ya zagi Abu Sufyan duk da sunan kago wannan fitina ce a cikin addini fitina ce tunda sahabban nan je Muhajir da Ansar Allah ya ce in aljanna ne ka karanta aya ta 100 a cikin suratu Tauba Allah ya ce wasabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الله يكيد مهاجر الأنصار بيان الجنة مكينا كينا ذلك شيء الله يكيد من لكر الجنة ياتي أن الجنة تكون إرم بكين تكين دولة كابتول باين بلاك إيابا تداك أكوي فهمت واتو منا دفتنا تأديني دانك دولة dole ne ya zanto cewa mun fahimci addini a yadda yake mu koya a gurin malamai yanzu bari mu misali ba gurin kowane malami ake karatu ba ba gurin kowane malami ake karatu ba shi sa Abdullahi ibn al-Mubarak a cikin littafin sana'at tauhid ya kawo wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya haramta mutum ya nemi ilimi a gurin asagir aka ce al-asagir sune mutanen da basu nuna ilimi ba har rashin nuna ilimi ya ja suna aikata bid'a to wannan haramun ne ka nemi ilimi a gurin shi yanzu Allah barin tambaye ka kana zo ka zama medical doctor misali na tabbatar ba za ka nemi admission a faculty of law ba na Umar Musa Al-Addu'a dan ka san nan gurin ba abin da za ka koya a gurin da yake da alaka da likitanci idan kana so ka zama lawyer bayan da ka je wani department na political science ko ka je department na accounting ka ce ka zo ka koyi law ba za ka taba koya ba saboda me ai faqidu shay'in la yusihi duk wanda bai da abu ba zai iya bayar da shi ba to haka ma in ka je koyan addini a gurin wanda gashi da ilimin addini zai saka a hanyar da ba ta daidai ba zai saka a hanyar da ba ta daidai ba to wannan addini yana da matukar muhimmanci wannan addini shine duniyar ka shine lahira ka kuma kungiyoyi sun yawa aqidu sun yawa taktak sun yawa abinda ya kamata mu shine mu koyi ilimin qur'ani da sunna a gurin malaman da ya dace hadisin da yake musnad na imamu ahmad da al-mustadrak na hakim hadisin da albani inganta yake ta taraktu fikum amrayn lan tadhillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati rasuli na bin muku abubuwa guda biyu ba za ku taba bata ba inda kun yi riko da su shine la ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi isa ibn taymiya da irin su imamu shafi'i da irin su qatada suka ce in ka kalli alqur'ani duk inda Allah ya hada alkitab da alhikma mafi yawan guri abinda yake nufi alkitab shine alqur'ani sannan kuma hikima yana nufin mai sunna amma banda guri guda hudu guri goma Allah ya hada alkitab da alhikma guri ɗaya Allah ya hada ayatul lahi wal hikma wannan gurin guda hudu shine ayat da na karanta wa idza akhadallahu mithaqan nabiyina lama atitukum min kitabin wa hikma banda wannan banda faqad atayna ala ibrahim al kitaba wal hikma banda wa yuallimuhu al kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil banda wa id allamtuka al kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wannan guda hudun banda su amma wadhkuru ni'matallahi alaykum wa ma anzala alaykum min al kitabi wal hikma كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك سيت ويعلمهم الكتاب والحكمة سيت ويزكيهم سيت ويزكيهم سيت ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم كما لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته سيئة ويعلمهم الكتابة والحكمة سيئة واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة فولنا إنكك الله قبات يا ينا نفن قرآني كم ينا نفن سنة كشين أبن الله ومشين أبن الله يتلو قرآن السلام وأنزل الله عليك الكتابة والحكمة الله يتلو كما دي قرآني دي سنة nai dogon bayani anan gurin dan mu fahimce da ya kamata mu fahimci addini saboda ana raba ka da addini shikenan magana ta wuce Imam al-Bukhari a kitabul ilmi da Imam Abu Dawud a cikin Sunan Abi Dawud hadithin Abu Sa'id al-Khudri manzala sallama yace cewa ya kusata a samu fitina wanda mafi alkhairin dukiyar mu'mini shine yanci makai da zai samu ya koma bayan gari yana yawo tsakanin dutuna dan ya gudu da addininsa ma'ana za a shigo da fitina tarba mutane da addini kamar wutar daji to da ka sai kana kuya kana gudu da addininka sannan zaka samu dama wannan ita fitina ta farko da ka kai a matsayinka na matashi kar ka yadda ka zama baka da addini a matsayinki na matashi ya kar ki taba yadda cewa wai ki zama baki da addini a'a addini ya ringa jagorancin rayuwarki duk wanda ya kula addinin Allah Allah zai kula da shi wala yansuranna Allahu man yansur inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad kataba Allahu la aglibanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun adid fitina ta biyu shine maƙiyan addini ta kowace hanya sun shigo su bata mana matasa musamman mata musamman matasa maza a raba su da wannan addinin dan addini shine kimarsu shine darajarsu lalle mu ringa gane wannan abun fitina ce ta yahudawa hatta karatun boko in ka kalla duk mutumin da bai karatun boko ta hanyar da ta dace karatun boko ba sai yayi amfani da boko ya cutar da addini karatun boko abu ne mai kyau mu ba ɗan boko haram bane ɗan boko halal ne amma kuskuren da muke yi shine maimakon mu karatun boko mu hada shi da addininmu da al'adarmu a'a mu muna ganin wayewa ne in mun yi karatun boko ko mu dauko al'adi turawa da yahudawa mu zo mu hada su a wajenmu wanda su ba za su canja naka ba to mu sai mun kiyaye wannan sai mun kiyaye wannan yanzu ka kallo na abu guda ɗaya kawai da aka sa mana yanzu matasan nan da yawan su ba su da makarantar da suke zuwa su san sa iziya ko risala a koya musu wani magani yake an yawuce wani ba zai iya karanta daga amma zuwa minal jannati wan nati ba yana kalla amma bai da makarantar da yake zuwa a koya masa aisha dan boko ne a jami'a yake ya wuce nan gurin kaga daga nan an gama da kai daga nan an gama da kai amma da ka bashi wani da yake cewa jamfaji ce ko ka bashi wani literature loving a heartless lawyer ko ka bashi wani concubine ko ka bashi wani how Europe under develop Africa ko ka bashi wani undesirable element bayan shi ne undesirable element din da bai yi qur'ani ba muna gane ha wai wannan burgiya ne mai rike a hannunsa dan Allah ka rike kuma abin da zai baka mamaki ya zo yana karanta loving heartless lawyer misali an yi layi biyu bai san kalma shida ba dan Allah za a iya gane dan Allah za a iya gane layi biyu kalma shida baka sani ba da Allah mun gane to karka yadda karatun boko abu ne mai kyau amma al'adun turawa da yanayin su ban musu kai karatun boko ka hada shi da addinin ka da al'adarka sai ka zama wani irin na daban wanda al'umma take alfahari da shi abu na gaba iya da cikin fitina shine al-fawahish al-fasha manzala sallama a cikin hadisin ibnu umar dake cikin ibnu maja da musnad na ash-shamiyin hadisin Abdullahi dan Umar ya ce in dai mutane za su ringa yin alfasha kuma suna bayyana da wannan alfasha din to na farko dai Allah zai hada su da cututtukan da suka fi karfin su sababbin cututtuka kuma ka sani zuga sunan me alfasha malamai suka ce alfasha shine mummunan aiki gaba daya duk wani mummunan aiki alfasha ne amma ana danganta alfasha da luwadi lesbianism da zinace-zinace ko adultery ko fornication ko fornication ko adultery duk wannan suna cikin alfawahish to wannan alfasha da kike gani to ta zama ruwan dare dan Allah in ban da lalacewa dan Allah wai a ce wai namiji wai ba wanda yake sha'awa sai dan uwan salamu wannan abun fa mutanen annabi Nuhu sai Allah ya halakar da su faj'alna alaha safilaha wa amtarna alayhi hijaratan min sijilin mandud musawwamatan inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id wannan ne yasa fa Allah ya daga garin ya juye amma wannan shine abin da yake faruwa mata kaga mace yar uwarta mace take sha'awa kuma abin da zai baka haushi ya baka takeici yanda zaka shiga cikin social media musamman Facebook ka rubuta LEWF a gurin da ake sace sunan mutane sai ga Maryam Lai Halima Lai Fatima Lai Amina Lai duk wani sunan musulunci Lai wai ta fito tana nuna a Facebook wai ita lesbian har ma suna sun ce cewa sun fi jin daɗin mu'amala da mata 'yan uwansu akan su mu'amala da maza ba kuma suna magana akan su yi zina bane a'a yanzu abin ya wuce nan su sun zama lesbian kuma ta yarinya za a ganta a FBUK ce wata irin Zaria FBU Zaria wata KUT wata Northwest wata Umar Musa Yar Adua ka duba za a gani nan makarantar ku ka duba za a gani duk yaran mu ne suka zama irin wannan kai balma suna yin group a makaranta akwai group leader akwai coordinator ko connector ne ma whatever duk dai suna da shi kai wasu sun sanya wa kansu speciality amfani da dabba lokacin da na yi rubutu akan wata doka ta namastes akan samsex abinna marriage prohibition act na yi wa dokar critical assessment wannan abin ya sa na kalli abubuwa da yawa na karanta abubuwa da yawa ka shiga net ka ga yarinya musulma wai ta yi rubutu tana cewa wai wannan dokar ta samsex marriage wai ta yi violating constitutional rights ta yi violating constitutional rights saboda section 37 ya yi magana akan in ban manta ba private life na mutum family and private life da haka in aka ce ba za su yi same sex ba an yi encroaching an yi violating section 37 na private wannan family and private life cewa an hana su private rayuwarsu ta cewa ita mace take sha'awa da haka ya kamata a bata ce mu'amala da mace wanda ya karshe a cikin rubutuna na nuna cewa wannan dokar ba ta violating wani constitutional right na wani ba saboda ai ba za ka karanta in za ka karanta constitution sai dai karanta dukkan section din wannan ka'ida ce ta interpretation sai ka karanta dukkan section din kuma section 45 na 1999 constitution ya tabbatar da duk wanda zai taba morality na mutane da right na mutane da safety na mutane to lalle shi kuma za a yi violating shi ma constitutional right din shi da haka duk wanda ya zo ya ce zai homosexual ko kuma zai lesbianism kaga wannan abin da yake nuna shine zai yana so violate moral din muke tabawa da haka dole za a violate right din shi amma dai wannan abun kunya ne shi yasa yanzu za ka yi aure sai ka bi a hankali sai ka je ka aure ɗan lesbian an samu cases da yawa irin wannan wata rana wani bawan Allah ya yi aure tunda ya auren yana yin provision kullum sai a ce mata wani aboki sai ga mai kana komawa gida yace a yace ka ringa komawa ashe shi angon kanwata lesbian ce tana zuwa ma a bata kudi sai ta mutun da wanta yayi aure gashi da gida sai ta ringa amfani da shagon gidan sai ta zo da kawayenta ta shiga shagon gidan amarya sai ta gani sai ta ringa mata baki take duk ranar zuwa da suwa ta ba su 1000 amarya ta kullun tana samun 1000 kaga ta samu business dan mana the creative abin nan business mana kullun 1000 a gurin mace ab ne mai kyau eh mana kane yanzu kake ganin kamar kane ganin irin 2000-2010 ba kudi bane amma su mata da 1100 sai su tara kudi su sai gida na ga ma gaskiya to daka daga karshe yarinyar nan sai ta ga ba wata take sha'awa sai amaryar yayanta da aka zo ta mata kullun za ta ba ta 1000 na wancan in ta zo da wani in kuma da ita ne za ta bata 2000 haka suka ci gaba da yi da ita da amarya duran da sai wannan shashincin da ita sai ta bata 2000 to shi kuma wata abokin ya ba shi shawara cewa ba a barin mace sabuwa ita kadi a gida sai ka ringa kai ziyara wata rana yana shiga ya gaita da su nake suna kan gado suna yin waɗannan abubuwan kawai ya zo kama su ya zo ce zai kai ta wani ya ce a kada ce ta ayi bincike da aka yi bincike sai a gano cewa wannan kanwar ta sa ita ce ta koya wa amaryarsa wannan bala'in da kuke gani matan manya da yawa suna samun yara yara ƙanana suna ba su kuɗi za ga yarinya babanta da kyalake sai shinkafa buhu daya da kyar amma sai ganta da iPhone 11 waya wajen 600,000 sai ganta a hannunta a nan samu sai ga bata sa a tamfa daga Holland ta Ingila za ga cewa bata sa lace daga na 30,000-40,000 shi take sawa amma bata da business bata aiki kila ma ɗaliba ce a cikin jami'a na san dai kun san ƙarin da ake ci a jami'a ko to amma duk da haka ita za ta rike waya 600,000 a tamfar 50,000-60,000 lashin 80,000-70,000 tana ta a jikinta kuma gidan kila ko kofa babu za ka iya haura ta katanga to wannan alfashir da muke ciki wallahi ta ja mana halin da muke ciki yanzu in al'umma ya zama cewa saban Allah ta sa a gaba to wannan al'umma ba za ta taɓa jin daɗin duniya ba wannan nasi ne na aya ba wai maganar wani malami ba ne in al'umma tana yi wa Allah biyayya to wannan al'umma za ta ji daɗin rayuwar duniya za ta je lahira kuma ta shiga aljanna bari mu ba mu misali a cikin alƙur'ani Allah ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba walnajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun duk wanda yake rayuwa akan imani da aiki nagari za mu ba shi rayuwa ta jin daɗi ka karanta littafin shinkiti na adwa'ul bayani fi idahil qur'ani bil qur'ani yace wannan a gidan duniya kenan zaka ji daɗin rayuwar duniya saboda biyayya ga Allah sannan ga abinda za a ma nan karina ta nuna abinda za a ma a lahira shine wala najiyallahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun to wanda ya saba Allah fa nan ma Allah ce man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولا عذاب الاخره اشد وابقى دو wanda ya kaucewa hanya ta to yana da rayuwar kunci a gidan duniya wani kunci ne ba magani yau abinci ya zama yau talaka bala'i sira ta zama yau talaka bala'i karatu ya zama yau talaka bala'i kai ko a cikin katsinan nan ba kowace hanya yanzu a baka 10 million a ce ka je ba za ka ba in kuka bi ka zama cikakken ɗan sosai ba yadda za a yi ka bi ka gaban zaman lafiya ba kwanciyar hankali me yasa saboda mun saba ma Allah inna Allah la yugayyiru ma bi qaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim da kullum muna magana akan insecurity eh shugabanninmu ba sa kyautawa shugabanninmu ba sa yin daidai akwai negligence a wajensu amma mu ba mu ne dalilan da yasa wannan abin yake faruwa ba wallahi duk wanda ya tsoron Allah sai Allah ya bashi mafita ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون الله يا فدا ان جزا كرنجل في بلاء يجيز وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا da Allah wataran idan kaje ka dauko tafsirin da ta Muhammad Sani Umar Rijal Limo na audhuful bayan wa hidayatul Quran ko ka dauko na almarhum Mahmud Gumi ka karanta ayoyi da cikin suratul Saba'i mutanen Sabi'a abinda malamai suke ambata nan garin su kayan marmari ne nan kayan abinci ne suna diba yake dawowa gona biyu gare su sannan ruwa da yake gangaro musu an musu ganuwa ta arimu ta ruwan arimu suna rayuwa cikin su ci abinci ka san mutum baya cin kayan marmari sai ya kushi yanzu Allah gidanka babu shinkafar da za a dafa da daddare kana da 2000 kawai sai ka siya mata ka abarba da Allah zai yi ba da haka shinkafa zaka fara cewa ko da ira wasu ce 1000 ko 1000 ne ko 1100 ko 2200 sauran kudin muka ba ta hakuri kace sai ce bane dala ko baka ba kaga sai an boshi ake cin kayan marmari to su ga kayan abincin ga kayan marmari sannan ku san wani abun burgewa Allah jira yake yan garin nan suna mutuwa akan imani kawai sai ta aljanna amma sai suka kauce suka ringa taba ma Allah suka ringa yo Allah abinda suka ga dama zinan ne luwadi ne shan giya ne wane ne diska taba ma Allah sai Allah ya canja musu wannan ambaliyar ruwa ya canja musu wannan ganuwar ya balle ganuwar ruwa ya shigo lalata gonakin sannan Allah ya canja musu abinci daga tsamiya sai magariya da abinci mai daci na Allah ba tun yi asara ba to shine Allah yake laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل فعلك ذلك جزيناكم بما كفروا من تنجا مسلم ده مغريا ده آميا ده أبنشي من أتي سبونا مين سبونا كافر تيمانا بطل تيمانا تكني الله يتوى هل نجازي وتكرا أروى هل نجازا إلا الكفور فواند ميكيو إلو ونسا كما كن سيبو تلو واند دامو نجمع شكوم يدوينا تابا منا Kudaka wannan fitinar ta rayuwa ta wannan alfashar babu maza ba mata ka san ma samari suna da wani yare wai sai ga tauriyi abinda yasa yake zuwa kula mace shirme da ita ko mace je ta kula namiji su yi shirme ko su nemi junan su wai suna ta wai wanda bai da wai bai da haƙi sai ya je yayi awo wai duk wanda bai da haƙi a gidan to in bai da kuɗin fa dala baka ba to ku rike mutuncin ku kulike jarajaku yanzu abin da ke faruwa da yawa dake da tashin hankali la'allan malamin waɗannan suna da irin case irin wannan yanzu ta kai saboda tsabagen saba ma Allah ta hanyar alfasha mace za ta video call da taurayinta ta yi tsirara shi ma yi tsirara tana nuna juna jikin su mata da ke ganin su kwakwalwarsu suna da shallow brain maza da yawa sun sassa mace ta yi zigidir ta ɗauki watan kanta ta tura musu ran da ka bata kuma saurayin sai suke wannan a social media na san kun ji a radio kai a daura a garin nan a daura ni na san kace din wata yarinya ko da ku ba sani ba amma in kina so ki mutunci ki daraja shine tsaya a hanyar Allah aure yana zuwa dole ne wata rana zaki aure amma biki aure ba kullun ki ringa tuna wata baiwa Allah Karima bintu Ahmad Al-Marwaziya أبو جدي يربط للكافين العلماء الأذاب الذين آثروا العلم على الزواج وما لمين يقوقوا عليه وانا سكت زابني من يلمي أكان قوري إرنس ابن تيمية إرنس ابن جرير نتبري إرنس ذا مكسري دقونا أن إرنس إمام النووي دبسي أوري بسبو دي إلمي نيسا ميسكم بستبز نبا كريمة بنت أحمد المروزية تير في شكرة لي بل ما ذاك جاك نقوفته الباري دي دي ودن هدي الساري كان كانت روايات نبوكاري zaga gurin da ita Karima binti Ahmad tarwaitu Bukarin ta shine kowanne inganci a cikin riwayat na Bukari shekara ta 100 a duniya manyan malamai suke zama a gaban ta su karatun hadisi amma ba ta taba zina ba ko ba ta taba aure ba dan Allah malau kalla abin da in mata take a TikTok shi kadai ya kamata ya zama bala'i abin da ake kawai a TikTok ya isa wai kowace idan ta zo idan zaka rawa ita da kugula ta rawa to wannan irin rashin mutunci ne ha ba ki da iyaye ke ba abun kunya a tare da ke ba wani abun kunya a tare da ke wai har ma su fito suna rashin malami musu magana su rashin kunya irin waɗannan yaran su ba hankali dan za a fara gane su wallahi ina faɗa gaskiya ne wannan ina faɗa gaskiya ne abu na gaba abu guje dan naga kamar lokaci yana ja sosai abu na gaba abu guje da yake fituna ce ga samari wallahi shine san duniya san duniya wai kowa baya ganin cewa yana da mutunci sai yana da kuɗi dan haka kowa zai iya bin hanya haramun ya samu kuɗi bari muku misali wadannan malaman mu ne yadda suke karatu mai yawa suke da wayewa suke je kasashen waje suke karatu inda kudi suke so dole sai yake halal yake haram da ba an zawo gansu ba kuma sun san inda za su je amma sun gamsu sai abin da za su amfanar da mutane su amfanar da rayuwarsu sannan zai gamu da ubangijinsu lafiya kuma tare da wannan Allah ba zai taba tozarta su ba dukkan sun tsaya suna yin hidimar al'umma ita duniya da kake gani dinnatinka iya abin da Allah ya rubuta ma za ka samu Allah da kansa yace nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un Allah yake shi ya raba rayuwa wani zai samu kaza wani zai samu kaza wani zai samu kaza ashe ba rabanka bane kuma da dan adam yana tunani ai mun karanta hadisi cikin Bukhari da Muslim bayan yaro ya kai kwana 120 a cikin mahaifiyarsa za a turo mala'ika rubuta masa abu biyar arzikinsa ajalinsa aikinsa dan wuta ne ko dan aljanna ashe ko abin da ake so kai dai roki Allah kuma ka ci gaba da fafutuka to baran ya muku ba in kace haram zaka samu Allah ya ce haram din ma sai wanda ya ga dama zai ba kuma gurgurdan yadda ya ga dama zai ba shi ba wai duk wanda ya je neman haram bane sai ya samu karanta suratul isra Allah ya ce man kana yuridu la ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu amma thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura Allah ya ce din ma wanda yake san duniya to muna bayar da duniya ne ga wanda muka ga dama kuma gurgurdan yadda muka ga dama kuma sannan tunda da haram ka nema thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura sannan zamu samu wutar jahannama ya shige ta yana abun korawa yana abun zargi to haram din ma an ka tafi nema sai Allah ya ga dama zaka samu wani bawan Allah sai na Ali zai shiga kasuwa sai ya dauki sirdin sa sai bawan nan mutumin ajiya sai na Ali zai shiga kasuwa ya siya a zuciyar sai na Ali ya tsara cewa in ya fito wannan wanda ya bawa ajiya sirdin zai bashi dirhami 100 dan ka gane duk abin da ka nemo na haram da ka tsaya zaka same shi a halali sai na Ali ce wannan mutumin ya fito ya karbi sirdin sa zai bashi dirhami 100 mutumin ne yana ganin sai na Ali ya kule sai je samu ne sai sirdin nan yace no zaka tsaya yace na tsaya dirhami 100 yake ba ni kudin ya bashi wannan sirdin ya karbi dirhami 100 ya sa aljihun sa ya gudu sai na Ali na fituwa da kasuwa sai ga dirhami ya ga sirdin sa a gurin wani bawan Allah yace wannan ai nawa ne yace a bana ka bane wani ne kiyar mun yace ai ajiya na bashi yace dirhami 100 na tsaya masa yace to ni ma dirhami 100 ne ni ya bashi ga dirhami 100 ka bani sirdin na dan Allah da ya tsaya da bai samu dirhami 100 na halali ba amma saboda gaggawa da san duniyar bala'i kawai sai ga mutumin nan yazo ya ci dirhami 100 na haram shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Tirmidhi da musnad na Imam Ahmad yace in ka samu abu kamar ka samu duniya ne man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu qut yawmi faka annama hizat lahu ad-dunya bi hadafiriha din mutumin da ya yi gari a cikin iyalinsa a cikin aminci baya tunanin za a cuce shi yana da lafiya a gangar jikinsa yana da abin da zai ci a wannan ranar to ya gode wa Allah matsayin shi shine matsayin mutumin da aka ba wa duniya da dukkan sansaninta amma mutumin zo na dan Allah ka taba ganin wanda bai da sitira saboda bala'in talauci ka ga yana yawan tsirara ka taba ganin wanda zai ce mai kwana uku kwana hudu bai ci abinci ba saboda talauci ka taba ganin wanda ya rasa gurin kwanciya to kai me yasa baka yadda da kaddarar Allah ba sai ka nema ta haramu shi ka turawa suka gama da mu in kana kallon film American film ko Indian film sai ga mutum da wata katatta wannan ta 310 wannan wayar nan ta farko ji yaro ma dan shekara 20 ba lalle bane san tin wata waya Nokia ta 310 sai ga babban jarumi ana ziga shi sai ga shi da wannan wayar amma yau kai ka sai ka 100 an samu latest ta 150 sai ka je ka sai da ita 70 ka cika 80 ka saka an karya mata talan arziki sai ga mutum shi dole sai ya rike iPhone to in ka rike iPhone sai me daga ka rike iPhone din to sai me ani a gani na burgewa a gani na shine ka haddace Qur'ani dala ba haka ba kai ilimin addini ka samu wani wani bangare a boko a ce ka kware a ce kana da aiki ko sana'a kana da matarka da take ma soyayya a cikin gidanka haka dake da aure ke to Allah ya aurar da ku a gurgurde yan uwana muna da matsala ta kan duniya abin da ya kamata dan adam yayi ya hakuri da iya abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi ita duniya amfanin ta shine ka same ta dan ka bauta wa Allah da Allah muna gane wannan kalubalen mu na gaba shine tarbiyya muna da kalubale na tarbiyya a gida dai za ka ga mutum iyayensa ba su isa da shi ba wanda bai isa da shi ba muna da kalubale na tarbiyya kuma a wannan tarbiyya akwai laifin iyaye akwai laifin yaya lokacin muna yara akwai wani bawan Allah kullun zai zo ya kafa kujerarsa a bakin layin mu shike ba maranta ba iyayen mu bane lokacin ana za ga mahaifin wani ga abin da yake wa yaran unguwa shi sa ko kuna kabare da ba kana hango mahaifin wancan ka gano mahaifinka to amma su manyan yanzu ba ta ba da gudunmuwa a tarbiyya saboda kowa ƴaƴansa ya sani da za ga unguwa akwai wani guri a kira matsiya manyan mutane suke taruwa su ci abinci kakan mina gaya mana yake hikima shine cin abinci kare yana sa kauna na biyu anan ake gano wanda bai yi abinci ba sai wani mai wadata ya je zuba a masa kiye je kai mai gidansa sannan mai abinci ya kai masa mai kudi ya bashi shi ka in je kasuwa bai samu haram ba ba zai taba cin haram ba abin samu halal ba zai taba cin haram ba saboda yana ɗan uwan da za ta tare mai amma dukkanin kago annan dukkan su 80% din su so suke samu wani fili 100 by 100 su gina 25 by 50 a ciki sauran su bar parking space dala ba haka ba sannan kuma zai su dining wai daga su sai ƴaƴan su to shi sa abincin baya albarka kai kana kyamar wanda bai da shi bayan kai ma baka da shi Allah ya baka amma kuma na kana kyamar ka taimakawa bayin Allah yanzu bari in ba misali a sai ga wani uba shi ya kai ka kasuwa ka zama mai kuɗi kai kaza sai ya zo ya rasu misali na ma a duniyan ta ma dan Allah idan ka kyale ƴaƴansu suka sha wahala kai mai nagarta ne ko butuli ne to wannan tsakanin mutum da mutum Allah ya dauki dukiyarsa ya baka kai kana ganin dabararka ce da Allah ya so kai ne zaka fi kowa talauci a ungonku amma sai Allah ya zabe kai mai da kai mai kuɗi amma kai kuma ka zo kana kyamar talakawa baka san ka taimake su baka san ka taimake su wannan shine matsalolin shugabannin Najeriya idan suka ji zaka akasar mulkin da ake a Najeriya nepotism ne dangi ne da ƴan uwa suke zuwa su abin da suka ga dama ina tabbatar ma da a turai ne abinda ake a Najeriya da yanzu shugaban kasa ya sauka da yanzu dan sun ajiye dan majalisu sun ajiye saboda yankin su amma saboda su sun samu ana kashe ƴaƴan talakawa ne wannan ba damuwar su bane Allah ya jarrabe mu da shugabannin da za su jefa mu a bala'i kuma su gaya mana bakan magana yanzu wani jami'in gwamnati na federal government wai da yazo ana magana wai kaya suna tashi kayan masrufi suna tashi wai sai kalli mutane ce wai aiki gaba ne Allah ta'ala ya tsare mu to gaskiyar magana idan muna so maganin wannan kalubalen mu matasa mu zama muna da tarbiyya ka'idar addini abu biyu ce a game da tarbiyya mu kanana mu ga girman manya mu mutunta su su kuma manya su tausaya mana manzala ta kalama hadisi cikin al-adabul mufrad yace laita minna man lam yarham sagirana wa lam ya'rif hatta kabirina baya daga cikin mu duk wanda baya tausaya wa na kasan mu baya daga cikin mu duk na kasa wanda baya girma manya lalle a daji a samu tarbiyya wato wani lokaci musamman a makarantar boko abina bani mamaki malami na koyar da kai kuma kana zagi shi yanda za a zo bakin class ana jiran malami ya zo lecture maimakon a je a zauna a jira shi a bakin class duk za a zo a taru ana hango shi ya ce ga shegen nan dan Allah ya za a kai albarka ka zagi malamin ka za ka yi albarka ba za ka taba albarka ba ka zagi malaminka. Kuma wani abu na ɗalibai, yau da ɗalibi zai kari uba zai wahala ka samu ɗalibin da yake faɗuwa yi wai an kada shi, wai duk wanda ya samu kari uba wai kada shi aka yi. Na taba riƙe waɗansu ɗalibai na legal ɗan diploma, daga nan na san mun mutu a ilimi wallahi, mun mutu. Yara ne ɗan diploma, na karantar da su wani Islamic law of evidence. Baran gaya muku yadda na mutu, don ku gane mugayen da ke kai ne. Ya isa, ina da abubuwa da nake assessing ɗalibi. Assessment shi ne akwai attendance, akwai test, akwai assignment. Idan ka samu guda ɗaya, wannan guda biyun ba kai ba, kowanne zan raba makinsa na baka, in dai kana da guda ɗaya. In 10 marks ne, ka samu 10 marks a wannan na farko, misali attendance. A samun ba kai ba, zan baka 5 marks, awa kuma 10. Sannan da na zo exam, na yi makin exam, na ga waɗannan zubewa za su yi. Gaba ɗaya ni haka nake, tun daga number 1 zuwa ƙarshe na ƙara musu 5 marks. Wallahi, wallahi, 70% da su ba. 70% da su ba. Amma abun kunya sai ga yara wasu suna alfahari da wannan 9 credit. Wannan 9 credit da kuke gani bala'i ne kuma karya ilimi ne. Mu zamanin da muka yi secondary school, in ka ga mutum da mai 5 credit, murna ake mata. Na ci 5 credit da pass guda 4, amma a iya ƴan ajinmu da na sani ban ga wanda ya ci haka ba. Amma murna ake ana kaza ana kaza, amma yanzu annan dinnan gurin ban kafkibiya kowa daga mai distinction sai 9 credit. Amma wanda zaka zo ka ce mai ma letter ta turanci kawai zuwa ga budurwarsa da kalmomi na turawa na soyayya, to ba zai iya ba. Ko za ku iya? Saboda ai wannan 9 credit din santa aje a biya kuɗi. Corruption ne wannan. Wannan corruption ne. Muna cewa manyan mu sun zama corrupt, mu ma duk ɗaya ne. Saboda takardar da ke hannunka ma da cin hanci ka samo ta, wata canja ka samu da ake zuwa a biya kuɗi a je ka ci 9 credit. Ni yanzu na ga yaro da wani 9 credit ma to sayinsa da ke ji wallahi. Shi sa za ga yaran sun shigo jami'a sun kasa komai. Allah shi da mu. Abu na uku da yake damun mu shi ne katala. Wannan shi ne ƙalubalenmu. Sai ga zabjejen katu wai ya tsaya a gida sai an rinda biya mai kuɗin makaranta. Wannan ba daidai ba ne. Kana karatu kana yin wani abu, abinda yake san mu shi ne mu yanzu kowa jira yake wai yayi digiri ya samu aiki, to ana ka samu aiki. In kai digiri kuma ya zanto ka iya wata sana'ar, kana da digirinka kana da sana'a. Wata rana na taɓa gaya wa ɗansu yara da suke digiri, nake kun gani na taɓa yin wata sana'a. Sana'an nan a lokacin a kaina nake ɗora nake yin talla, a kaina nake ɗora na je ne talla. Wani labari ne wanda ya kai wajen shekara 20 yanzu ko sama, amma tun a lokacin zan iya samu 700,800, 1,200. A daidai lokacin albashin malamin makaranta bai fi 4,000 ba. Ni kuma ina iya haɗa 20,000, 30,000 a wata ɗaya kuma da sana'ar da nake ɗorawa a kaina. To problem ɗin ku ji 'yan ƙarya ne, ba ku da kosisi. Ya isa, ba ku da kosisi kuma kun kiyaye ku je ku yi abin da zai ba ku kuɗi. Kun zo kun tsaya kuna jin cewa wai ku karatu za ku yi, wai karatun ma manufar shi ne don a yi aiki. Shi sama da za ka ji ya ko da pass ma ya kamata a gama, wai pass ba. Wani ya gama da third class, wani ya gama da pass. Don Allah wannan makaranta ka zo? Ba ka zo makaranta ba. Kai ba ɗalibin da za a alfahari da shi ba ne. Ai ɗalibi na ƙasa shi ne ka gama da tutu. Tutu kuma tutu ɗin ma mai ƙwari ba. Ba 2.75 ba. Mai ƙwari sosai. To malalata ne ku ringa yin ƙananun sana'u. Ku ringa yin manyan sana'u. Ku ringa jin cewa kuna da buƙatar ku nemi naku. Amma ka tsaya komai amma a gida, shi sa mutum sai ka sa ranar aure, ranar aure, ranar aure. Allah shi da ku. Abu na gaba, ina da aikin guda huɗu malam kamun minti 10, bari in yi ta a takaice. Abu na gaba shi ne ilimi. Muna tozartar, fitina take damun mu shi ne tozartar da ilimin addini da tsoratar da ilimin zamani duk abin da zaka yi ko zaki ka zama ka kware a cikin ta in ilimin addini ne ka dage ka kware a cikin in ilimin sana'a ne ka dage ka kware yanzu bari mun misali da abu tun da zaka gane mun shiga cikin fitina yanzu maganar makarantar al-lusu ake ta zama tarihi haka ne ko ba haka ba to bari ga muku wani abu da daya ba yadda za a yi mutumin da ya haddace Qur'ani da allo ka zo ka hada shi waje wanda ya haddace da takarda ba ɗaya ba ne ni da makarantar allo ne muna gane ha bari mana misali a gurguje yanzu makarantar da nayi za ka yi sauka ta biye ta farko biye ne ka iya karanta Qur'ani in ka gama za ka zo ka yi sumuni da hadda da tilawa za ka zo ka yi rubu'i za ka zo ka yi nisfi za ka yi satu na ɗaya kai na biyu kai na uku dan Allah makarantar littafi haka ake yana haddace wannan shafin yau gobe zai je wannan ka da bai kwari ba mu ko namu ladi laraba ne in ka rubuta Allah ka yau za ka maimaita shi da yamma kamar so 200 ko so 300 litinin da safe kamar so 200 ko so 300 haka da yamma haka talata da safe haka talata da yamma haka laraba da safe sannan za ka bada Allah ka bayar da tilawa sannan ka ji kawai sannan makarantar allo akwai luga baran dan ba mu kadan daga ciki yanzu garbi ce zai ce ma ai an san kumsa ko idan an yi aya biyar a cikin sura ana yin kumsa wanda ya a littafi bai sani ba to sai ce ma izin da yake a bayan kumsa sai ce ma guda shida ne dan a tabbatar da ilimi a zuciya in ya ce ma Allahu li wa ma wala ilayhi muqtadir ma'ana duk izin da ya fara fada ne a bayan kumsa Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi kaga Allahu sai li wai li din yana nufin lil ladina ahsanu al husna wa ziyada وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ كَغَ اللَّهُ لِي وَمَا فِي وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ كَغَ اللَّهُ لِي وَمَا وَلَا إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ فِي كُمَا إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدِّيقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُقْتَدِرٍ لِلرَّحْمَنِ مَنَا غَانِي يَنْزُ غَرْبِي سِي زُي تِي مَا كَلِمَةُ الرِّجَالِ دَ تِكِي دَ رُفُوا الْقُرْآنِ غُدَا شِدِتِي sai ma wani abu ya yi lasamumi wai daga rijalun sai harafin farko kaga ya ta farko rijalun ya arifuna kullum bi simahum sai yi fihi rijalun ya shibuna an ya tataharu sai la rijalun latul hihim tijaratun wala bayun an zikirillah sai sa minal mu'minina rijalun sadaku sai mu walaula rijalun mu'minuna sami wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinn fazaduhum rahaqa da Allah muna gane ha to gardi zai ce ma kuma a aka mayu'a to wannan wai min ayati kenan wa min ayati an khalaqakum min turab a ta farko wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum kaga a ta kha wa min ayati khalqu as-samawati wal ardi wa min ayati manamukum bil-layli سوى من آياتي يريكم البرق سوى من آياتي أن تقوم السماء والأرض بأمره سوى أتكيتون نينا ديوة سين جاما سمفنوة سمفنوة سوى قردوا ده هكسكي سوى أنتو ذا سد إلمي مولينا ما نمو مكرم تألو سنن إلمي نكسكي أشيني كجي زولي أجاما لكتافي ديك بانقو دوا بانقو أما باما يئلون ونما نمو جنيت سوى إنكويني ويبسواي با bayan duk wannan ilimin da yake yawo a duniya su suka taskace suka koya mutane da haka shi wani kunya yake ci a ganin shi a makarantar allo da allo amma baya jin kunya a ganin shi a gidan kallo yana kallon Manchester City da Manchester United yana kallon Chelsea da Arsenal yana kallon Barcelona da Real Madrid yana kallon Juventus da Inter Milan Allah ya kama dace abu na gaba ina san abu na gaba bari mu gurguje fitina da ke damun matasa a gaba shine shaye-shaye yaran mu da yawa a jami'o'i maza da mata fa to shaye-shaye ke ba sai na ga aya ko hadisi ba duk abin da zai zama maye zai sa kai maye giya ne kuma mun san nasoshin da suka haramta shan giya saboda mutukaita lokaci kowa san wannan haramun ne to illa cha duk wanda ya fara in bai daina ba to ba zai ci gaba ba bala'i ne ya san ga biyo baya har rayuwar talala kuma iya daga cikin abin da ya jawo harkar lesbian da homosexual da zina suka yawa shi da shaye-shaye saboda na karanta wani jawabi na wani expert yake cewa duk mutumin da yake yin shaye-shaye to yana possessing yana samun excessive sha'awa ma'ana sha'awa da ta wuce gona da iri dan haka mutum tana gidan mijinta mijin ba zai iya satisfying ta ba dan haka bayan mijin ya fita sai ta nemi 'yar uwarta saboda wannan ya fi zama safe mun gane haka namiji dan ka ga namiji da namiji sun je daki za su kwana ba za ka yi wani zargi ba amma bayan sun kulle dare yayi kuma ga abin da suke yi haka tsakanin mace da mace me ya ja wannan shine shaye-shayen da suke suna samun sha'awa da tutu gona da iri to wannan shaye-shaye zai kai mu ya halakar da mu duk mutumin da yanzu shaye-shayen ya lalace na kwaya ne kuma hukumomi sun sani iyaye sun sani kowa sani abinda zai baka mamaki shine a ƙasar nan akwai gidajen mutanen da suke yaƙi da kwaya amma in ka dauki danga ka kai shi dan dan gyara shi wallahi da ma'aikatan ake hada baki da fita su je su yi kayan shaye-shayen su sha a gidan ni ina da hujja su sha a gidan kai ka ɗauki ɗinka da gida ka kai shi don a mai magani amma an je tun ana ba shi dama kuma ya sha kayan shaye-shaye wallahi akwai ma'aikatan da za su zo da zimmar za su karɓo yaro kaya abokin da ya kawo kayan ya sa mai abin da yake buƙata na maye ma'aikaci ya sani shi zai ɗauko kawai yaron tsakar dare ya sha ya yi maye kuma waɗannan masu kama da ƙwayoyin zuba arna ne da kudu ba inyamurai ne fa su suke ɗebowa su kawo mana na yi tafsiri a ikara a shekarar da ta wuce ko bai sati biyu an kira ni cewa ga wasu arna sun zo sun zauna a ikara ba abin da suke sayarwa sai ƙwaya to ai ya kamata a gaya hukuma in ba a gaya hukuma ba kawai ku sai ku zama dolaye kawai ku tsaya kuna kallon waɗansu suna sayarwa da 'ya'yanku ƙwaya ba 'yan garinku ba kuma ku kyale su amma ban ce ku musu addanci ba ku yi abin da ya dace wannan haske ne ga wanda zai gane ba ina promoting ta'addanci ba ne amma dai Allah ya ce faman ittada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma tada alaikum to lalle shaye-shayen nan mu kula yara 'yan mata da yawa sun zama 'yan shaye-shaye 'yan maza da yawa 'yan shaye-shaye wai mutum ne in damuwa ta same shi wai sai ce sai ya yi shaye-shaye haba kai da kake da alkur'ani kai da ke da zikiri kake da salatin manzo Allah sallama kake da haylala da haukala dukkana da su amma ka zaka ce wani wai shaye-shaye ne zai kwantar ba da hankali maga da Allah ya ce alladina amanu wa tadma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tadma'innul qulub abu na kusa da karshe shine social media fitina ce ga daliban yanzu anan ke kallon pornographic abin nan pimp akwai wuraren da fina-finai ake sawa kawai na zina da badala da sauransu suna taimakawa ana ake samun alaƙa tsakanin mace da namiji ana ake samun kaza da kaza na yi magana akan TikTok anan za ka ga inda ake barna ake yin abin da aka dama to walle wannan social media mu yi ce yadda ya kamata mu kula da abin da ya kamata abu na ƙarshe tunda dama an daɗe namun lokaci shi ne shugabanni lallai shugabanninmu su ji tsoron Allah su ma fitinanmu ne saboda shugabanninmu ba abin da suke iya taɓakawa namu da a ce shugabanninmu ga malamai sun san wannan da a ce shugabanninmu mu abin da muka fi so su yi mana shari'a da shari'ar Allah amma in ba za su yi wannan ba sun ɗauki ƙur'ani sun rantse sun ce za su yi abin da ke cikin constitution da Allah ba ka ke rantsuwa ba to constitution da kake gani da a ce za a yi aiki da shi a yadda yake ba na ce hukuncin Allah ba ne amma da za a aiki da constitution a yadda yake wallahi da Najeriya ba su fice kansu a halin da suke ciki ba malam ya sani da in Najeriya ba su fice kansu a halin da suke ciki ba duk da za ka samu contradiction a ciki za ka samu abin da ba daidai ba za ka samu ga abin da yake a rubuce ga abin da shugabanni suke yi daban amma ni dai a iya sanin da ne wa constitution da iya ɗan abin da na karanta a ciki wallahi da rantsuwar da kai za su aiki da constitution din wallahi da sun yi da al'umma ba ta koma haka ba dan Allah mu dauki section 1 kawai section 1 na 1999 constitution wannan sovereignty clause ya nuna shine constitution yana saman kowa har shugaban kasa constitution ne a saman sa in ya breaching constitution bai sai breaching constitution ba constitution shi yake sama da kowace irin doka constitution ne dan Najeriya kowa ya kamata ya aiki da shi har shugabanni to da sun zo za su wannan za su ga yadda ake dukiyar kasa take yadda ake raba mukami yadda ake kaza yadda ake kaza yadda ake kare haƙƙoƙin dan adam constitution dia making provisions akan wannan ba mai tama property balle ka je kai noman ka ya fito yayi dangarni ya a samu dan iska mara mutunci wani wanda kwata-kwata ya yi kallama da lahira gaba daya kawai zai samu amfanin gonar kai kunna ma wuta in ban da tsabagen rashin tausayi da rashin sanin ya kamata a samu wasu ƴan ƙauye waɗansu gidadawa kawai zo mutum matafiya suna tafiya kawai zo su tara mota da yara ƙanana da mata da komai wai kawai samu waɗannan mutane su kulle su kunna musu wuta su wajen 42 wannan in ban da dabbanci wai kuma a daidai lokacin shugaban kasa ya tashi ya tafi wani littafin wani BC a Kande a daidai lokacin da nan an kashe a daidai lokacin da an kashe mutane 42 dan Allah annabi daidai ne shi yasa ya ita da katsina suna birge ni da gari biyu ne yake birge ni nake son na zauna na farko katsina na biyu jigawa dutse ina son na zauna a gurin kullum na je gurin sai na je na birge ni amma da na cire katsina a yanzu ga muku dalili sai na bin alfahari da cewa ni ɗan Kano ne lokacin janar abata an so duk a zuwa irin wannan haukar a Najeriya amma yadda yake ba za a yi ba amma yanzu an ba wasu ana kashe mutane ana ƙona amfanin gona ana sa mutane haraji kuma su ne a shugabanci kuma duk sun kushe abubuwan baya amma ga halin da muke ciki yanzu mafita ƴan uwa shine mu koma ga Allah ba wanda zai iya yi sai Allah wallahi shugaban ƙasa ba zai iya ba governance ba za su iya ba wanda zai iya ko su ma abin ya fi ƙarfinsu amma wanda ya fi ƙarfin komai shine Allah shi kuma Allah ba yadda za a iya taimake ka sai ka yi imani ka yi aiki na gari ka koma zuwa gare shi ka yarda shi zai yi ma wallahi Allah zai mana amma kuma sai mun tashi mun daina lalaci mun daina shaye-shaye mun daina zinace-zinace mun daina dukkan waɗannan matsalolin da suke damunmu sannan duk da wannan halin da ake ciki shugabanni kar mu ringa tsine musu in ka tsine shugabanka ba kana ganin ya lalace ba to in tsine ta kama sai ƙara lalacewa Imam Ahmad yake da Allah zai ce mai ga wata addu'a yayi yanzu Allah zai karba yake ba wanda zan yiwa sai shugabana Al-Fadhil ibn Iyad shi ma taba ga dalibansa ka kace to me yasa ba za ka yi wa kanka ba za ka yi wa dalibanka kan za ka yi wa shugabanka yace idan ne wa shugabana addu'a ta karbi shugaban zai gyaru in shugaban ya gyaru kasar za ta gyaru ni ma zan gyaru kaga sai mu zama duka mun gyaru mun tafi aljanna amma in latsi ne mata zai lalace kasar za ta lalace ni ma zan lalace duka sai mu tafi wutar jahannama duk da wannan halin da muke ciki akwai sakaci na shugabanni akwai sakacin mu ba su kadai suke da laifi ba mu gyara su ko mu roki Allah ya gyara su kuma in dai mu mun gyara in muka roki Allah ya gyara su wallahi Allah zai gyara mana Allah zai mana maganin matsalar da muke ciki Allah zai mana duk abin da mu tunani ba mu dai mu koma ga Allah Allah baya karya alƙawari in dai mun cika alƙawari Allah ba zai karya nasa ba Allah ta'ala ya samu daji halin da muke ciki Allah ya wato ya raba mu da wannan fitina Allah ya shiryar da matasan mu maza da mata Allah ya shiryar da mu malaman mu Allah ya musu albarka ya shiryar da zuriyar su iyayen mu Allah ya musu albarka ta aljanna ta makomar su mu da muka taru a wannan gari mai albarka garin Katsina tare da ƴan uwa masu albarka ga tana sun cika hall da kuma na bayana Allah ya sa wata rana mu gama a gidan aljanna muna juna murna سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله
ya kamar